أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi barka da sake haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Ali ibn Abi Talib wanda yake cikin makarantar Sayyid Jede a birni da magaran jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 5 ga watan Safar shekara ta 1447 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 30 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya muna cikin karatun littafi na al-wajih fi aqidati salafus salih ahlus sunnati wal jamaa wallafar babban malami Abdullah al-Athari Allah madaukakin sarki ya kara mishi lafiya idan ba a manta ba darasin da ya gabata mun tsaya a didi gabata asali na bi daga cikin wannan littafi shine musammal imani inda ahlus sunnati wal jamaa inda malam ya fara bayani dangane da abin da ake nufi da imani a wajen ahlus sunna wal jamaa mun tsaya a daidai gabar hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi kalbihi wa dhalika adhafu al iman wannan darasi da zamu yi a yau shine darasi na 25 Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci kamar yadda muka gani a wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani dangane da imani da kuma yanda yake mataki mataki annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi sai yake duk wanda ya ga wani abu mara kyau daga cikin ku to ya sauya wannan abu biyadi da hannun shi to ne kaga abin da zai cutar da mutane a bangaren addinin su abu ne wanda yake ba shi da kyau Allah ya yi hani akan shi sai kaga wani yana aikata shi annabi ya ce to ka sauya wannan abin in zaka iya in zaka sauya mataki na farko shine ka fara da hannunka ta hanyar sa ƙarihi kenan ake nufi to wannan ba kowa zai iya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada mataki ne sai ya ce fa illam yastati fa bi lisani in baka iya da hannu baka iya sa ƙarihi wataƙila in ka sa ƙarihi a samu matsala ya ka sa ƙarihin kaga abu ne ba zai zo ba inda ake so ita to sai ka sa halshi sai kai amfani da maganarka kai amfani da fasaha ta halshi inda za a samu fahimtar juna to wannan kin ma akwai wanda ba zai iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba da mataki na karshe yace fa in lam yastati fa bi kalbihi wanda bai iyawa sai ya canza abin da zuciya shi malumai suka ce canza abin da zuciya shine ka ji abin da ake yi wannan nasama Allah zuciyarka ta kyamaci wannan abu ka ji zuciyarka batta su in so samu nema in abin bai iso yau ka tashi ka bar wajen da ake wannan abu kaga mun ga yana cewa zuciyarka ta ki abu amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi mataki na uku sai ce wa zalika adhafu al-iman wannan shine mafi rukunin imani kaga imani an kawo matakai matakai haka zuwa wanda yake mafi rauni daga ciki wanda wannan dalili ne da yake nuna cewa imani mataki mataki ne sai malam yake cewa وهكذا تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل ما لن يتي أي يندأ في ونغ بيان حكى صحابي سيراد أمن تألا استبتع غريش عن النبي صلى الله عليه وسلم حكى سكتب ويادة غريش أبين دأك يتشيوا إيماني إيماني ونعبني ونديكي نقدر يتشيوا أزتي سنن كما abu ne na fada da harshe sannan kuma abu ne na aiki daga koyi ma'ana imani ba zai cika ba sai an samu wannan matakai guda uku ya kasance mutum ya kodirce kamar yadda muka yi bayani a baya ya fada da harshe sannan kuma gabobin shi su aikata to haka sahabbai suka fahimci imani a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sayace yazidu bi a'malil qalbi wal jawarih wa bi qawli lisan. Wannan imanin yana karuwa ne da ayyuka waɗanda suke na zuciya da kuma gabobi sannan kuma da fada ta halshi. Duk lokacin da ka ƙara aiki na kirki to imanin ka zai karu. Duk lokacin da kai aiki wanda yake na saban Allah to ka ba zuciyarka daman cewa imanin da yake cikin ta yayyo kasa. To shine abin da yake nufi da yana karuwa yazidu bi a'malil qalbi, yana karuwa da ayyuka waɗanda suke na zuciya wal jawarih wa qawli lisan. Sai ce katta'ati wal ibad wal ibadat, kaman ayyukan biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, haka kuma da abubuwa waɗanda suke na ibada. Lokacin da mutum ya kasance yana yawan aikata sallah, azumi na nafifili da azumi na farilla, za ka gani ya yi kusa da abubuwan da suke masu kyau a cikin addinin Allah. Da lokacin da kaga kuma mutum yana nisa da aikata irin waɗannan abubuwa na ta'at na biyayya ga Allah, za ka samu a cikin rayuwar shi ya yi nesa-nesa da imani. Kuma wanda yake yawan ayyuka na ibada, za ka gani abin da yake na rashin imani kaɗan, za ka ga yana aikata irin waɗannan abubuwa. Amma duk lokacin da kaga mutum ya aikata wani abu wanda yake na rashin imani, to in ka bincike shi za ka samu cewa ayyukan da yake yi na yau da gobe ayyuka ne waɗanda suke marasa kyau, wanda yau da gobe da yake aikata su su ne suka ba shi damar yi wannan aikin wanda yake abin ki wanda ba shi da kyau. Sai malam yake cewa wa yanqusu bi a'malil qalbi wal jawarih wa bi qawli lisan, yanda imani yake karuwa da waɗannan ayyukan managarta, haka kuma imani yake raguwa da waɗannan ayyukan, wanda ayyukan ayyuka ne na faɗa, ayyuka ne na halshi, da halshi ake faɗi, kuma da gabobi ake aikatawa da kuma zuciya. In ka ɗauki misalin abin da ya shahi sata, cin amana, ƙarya da kuma annabimanci, duk waɗannan ayyuka ne waɗanda ana yin su da halshi kuma ana yin su da gabobi. Cin amana da ƙarya halshi ne yake yin su, sata kuma gabobi ne suke aikata su, duka abubuwa ne marasa kyau. To duk lokacin da mutum ya cika aikata irin waɗannan abubuwan, to abin da zai haifar mashi shine imanin shi zai ƙara yin ƙasa a maimakon imanin shi yayi sama. Kenan in muka yi la'akari da maganar ta fari da maganar ta biyu, za mu fahimci cewa imani zai iya ƙaruwa ya ƙara sama, sannan kuma zai iya raguwa ya yi ƙasa a sakamakon aikin da bawa yake aikatawa. Aikin da kake yi shi zai bada damar imaninka daga matakin da yake, in ma yayi sama saboda aikin kirki da kake, ko kuma in ma yayi ƙasa saboda aikin banza wanda kake aikatawa. To shine aikin manzan da mutum zai aikata, yace ka fi'ilil muharramat wal mu'asi wal munkarat, kaman mutum ya ringa aikata abubuwan haramun, abubuwan da mutum ya san haramun ne sai ya ringa yin su, abubuwan da mutum ya san sabon Allah ne sai ya ringa yi, abubuwan da ya san addini yake jinin aiwan nabun sai ya yi. To wanda yake yawan irin wannan abubuwan zaka samu imanin shi yayi kasa. Sai ce wa anna ahlahu mutafadilun, sahabban annabi sun fahimci imani a wajen annabi, cewa masu imani matsayi ne su a cikin imani. In aka ce waɗannan jama'a ne masu imani, to ba ana nihin cewa ba duka matakin imanin su guda ɗaya ne. Masu imani mataki-mataki ne, wasu imanin su ya fi na wasu ƙarfi, wasu imanin su bai kai na wasu ƙarfi ba. Minhum as-sabiqu bil khairat, a cikin masu imanin a cikinsu akwai wanda yake rigaye-rigaye wajen aikata alkhairi, wanda su ne matakin farko, wanda duk in Allah ya ce a yi abu to su Allah suke dama ta samu su yi wannan abu. Kaga ai ba ɗaya ba suke da wanda yake shi in Allah ya faɗa ba sai an biyo shi an yi ta yi mishi magiya ma ta bayyana aikata abu. Wannan as-sabiquna bil khairat su ne mataki na farko a cikin masu imani, su wanda su gaugawa gare su wajen aikata alkhairi. Kuma daga cikin masu imani yace wa minhumul muqtasid, a cikin su kuma akwai wanda yake tsaka-tsakiya ne, shi bai gauga wajen aikata alkhairi, yana aikatawa, sannan kuma ba za ka ganin shi ba yana aikata sabo. Al muqtasid shine wanda bai yawan aikata sabo, amma wajen aikin alkhairi kan yi sai a jima. Kaga ba ɗaya ba yake da wancan na farko, wancan na farko as-sabiquna fil khairat su ba su aikata sabon Allah, sannan kuma wajen bin umarnin Allah gaugawa suke, daga Allah ya ce a za a gaske. Kaga mataki na farko da na biyu kenan. Sannan akwai na uku, sai ce wa minhum adh-dhalimu li nafsihi, daga cikinsu kuma akwai wanda yake shi ya zalunci kanshi, shi ne wanda yake aikata sabon Allah. don in ka aikata saban Allah ba wai Allah subhanahu wataala ba ka cutar da kanka da kanka ne ka zalunta domin sakamakon akan ka zai kare har ila yace wa minhumul muhsin a cikin wa'annan masu imanin akwai wanda yake mai kyautatawa al muhsin shine wanda duk abin da zai yi ba zai yi shi ba sama sai yayi kyakkyawa mafi kyawu daga ciki sallace zai yi zaka ga sallar shi kyakkyawar sallace hatta da sadaka in zai yi ba sahin kayan shi ba wanda sun mutune ki tashi ya bada a ba in ya tashi ba sadaka ya yazo masallaci in ya ga almaji sai wudu ka dago silbabba ko lagu wanda ya buga ta kasa amsa he shi zai bada a in zai bada ne da abin da yake mafi kyawu daga cikin abin da yake so wa'annan sune almuhsinuna daga cikin masu imani ma'ana wa'anda suke kyautatawa sannan kuma daga cikin masu imani yace wa minhumul mu'min a cikin su akwai mu'minai kaga su mu'minai daban suke kamar yanda anan gaba kadai yace wa minhumul muslim kuma akwai musulmai akwai mu'minai kowane mu'mini musulmi ne amma ba kowane musulmi bane ba mu'mini duk mu'mini to musulmi ne amma kuma za a iya samun musulmi wanda shi ba mu'mini bane ba domin martaba ta imani ba kowa ne Allah yake ba dama ya kaita ba zaka samu musulmi wanda yake amsa sunan musulmi amma kuma yana shan giya yana sata yana caca yana aikata zina kuma gobe da dalilin bayan sati guda in tare ya mushi kuma da shi a masallaci kaga wannan sunan shi musulmi amma mu'mini baya iya aikata wa'annan abubuwan saboda haka mu'minai daraja ce wadda take sama da ta wa'annan suke musulmai sai malin yace laisu inda lahi sawa'an duka wa'annan matakan da muka zano da al-muqtasid da as-sabiqu bil khairat da az-zalimu li nafsi da al-muhsinun da al-mu'minun da al-muslimun malin yace dukkan su ba matsayin su dai a wajen Allah ba bal faddala Allah ta'ala ba'dhum ala ba'd Allah ya fifi da wani sashen su a cikin wani wasu sun fi wasu a cikin wa'annan mutane kaga ba za a kwatanta musulmai da mu'mini ba a ce da musulmi da mu'mini duka matsayin su dai a wajen Allah saboda shi mu'mini kaga shine wanda bai aikata sako musulmi kuma yana aikata sako kaga ba zai ba a ce az-zalimu li nafsihi dai yake da as-sabiqu bil khairat ba wanda yake gaugawa aikata alkhairi a ce shi dai yake da wanda ya zalunci kanshi da saman Allah kaga ba zai yi ba shi zaka ka ce Allah ya fifita wasu akan wasu haka darajar su take a wajen Allah subhanahu wataala wa rafa'a ba'dhum fawqa ba'din darajat Allah ya fifita darajar wasu akan wasu to wannan shine abin da sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimta dangane da abin da yake na imani a ƙarƙashin karantarwar da yi musu sai malaka yake cewa qala amirul mu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi talib amirul mu'minin Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa as-sabru min al-imani bi manzilati ar-ra's min al-jasad ali ibn abi talib yace hakuri a cikin imani matsayin shi matsayin kai ne a cikin gangar jikin mutum a ce ga mutum nan a tsaye a tare da shi akwai kai akwai hannu da wuya da gangar jiki kirji har zuwa kafafuwan shi to sai yace in kana so ka gane matsayin hakuri sai yace to ka dauki gangan mutum sai ka dauki kan yanzu da za a ce mutum ya tsaya a ciki a gaban mu a fidda mishi kai a kulle mishi kai me zai biyo baya kaga an cire rayuwar shi babu shi to yace to haka hakuri yake dangane da imani sai yace man la sabra lahu la imana lahu yace wanda ba shi da hakuri to ba shi da imani in ka rasa hakuri ka rasa imani yana so yace maka hakuri wani abu ne wani mataki ne mai girma daga cikin matakan imani wanda ba kowa bane ba yake da dama yi haka kuma in ka dauki rayuwar mutane abun yake yanzu yau a yanda mutane suke rayuwa zaka fahimci cewa hakuri yayi wa mutane karamci duk abin da ya hada ka da wani zaka gani ya kasa yin hakuri ko da abin da zai iya hadewa ne amma masu hadewan sun yi karamci ba ma sai wani abu ya gama ka da wani ba Allah kawo ka bakin staff ko kuma ferush kaga abun mamaki wuta ce da ba da ja mutum yana iya yin gaba a samu matsala ya tabbatar da cewa a risk yake amma ba zai tsaya ma wannan jan wutar ba sai yi gaba da zai yi gaba kuma abun ya shi haka tashi sai a ce wa Allah ya aiko Allah bai aiko ba kai ka aiko ma kanka kuma me ya kawo wannan abun rashin hakuri da da ya dan yi hakuri sai wanda 30 ne ko ta fiori take sai ya wuce haka kuma wani zai zo yana ganin ka ka taho amma a maimakon shi ya hakuri saboda staff ne take kan shi sai ya ringa tunanin a wai kan kai so shi har ya riga ya wuce in Allah ya kawo wani abu na tsantsayi sai daga baya kuma a zo ana kamaido zance to kaga wannan duka yana nuna rashin hakuri na mutane a cikin rayuwar ta yau da gobe wannan wa abin da bai hada kowa da kowa ballantana kuma a ce wani abu ya hada ka da wani anan ne zaka gane mutane ba su da hakuri Allah madaukakin sarki ya ba mu hakuri a cikin rayuwar mu sai ya ce wa qala sahabiyyu jalil Abdullah ibn Mas'ud Abdullah ibn Mas'ud ne daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha kaga wannan addu'a ce Abdullah ibn Mas'ud yake kullun yana da kyau a ce mutun yana irin wannan addu'a yace ya ubangiji ka kara mana imani amma an ka duba cikin mutane ba kowa yake irin wannan addu'a kallan musan yace Allah ka kara mana imani ka duba haka gani shi sahabi ne kuma sahabbai suna da shaida alqur'ani ko Allah ya yarda da su kuma shi Abdullah ibn Mas'ud daga cikin sahabban ma manya manya ne amma kullun yana cewa Allahumma zidna imanan Allah ka kara mana imani wa yaqinan kuma ka kara mana yaqini da tabbatuwa akan abinda muke kai na addinin Allah wa fiqhan kuma ka kara mana ilimi to kaji addu'a manya kenan Allah ka kara mana imani da yaqini da kuma ilimi to yanzu in sahabi zai yi wannan addu'a to kenan mun zama ya dami ya kamata mu fara Allah la kalla ko mi wanda tayi ta mu ce a ce mun yi kwatankwacin ta to kaga wannan yake nuna maka cewa imani yana karuwa tunda ana addu'a ta Allah ka kara mana imani kenan imani zai iya karuwa daga matakin da kake yau a ce ya karu ya kai wani mataki na gaba sai yace wa kana Abdullah ibn Abbas wa Abu Huraira wa Abu Darda radiyallahu anhum yaqulun yace sahabban annabi Abdullah ibn Abbas da Abu Huraira da Abu Darda Allah ya kara yadda a gare su sun kasance suna cewa al-imanu yazidu wa yanqus imani yana raguwa kuma yana karuwa yana karuwa yana raguwa haka imani yake wa qala al-imam waqi' ibn al-jarrah rahimahullah al-imam waqi' wannan dai ne daga cikin malaman tabi'ai Allah madaukakin sarki ya kara yi mishi rahama yake cewa ahlus sunnati yaqulun al-imanu qawlun wa 'amalan imam waqi' yace ahlus sunna suna cewa imani magana ce furci ne wa amalin kuma da aiki ba za ka ce ba kai imani ka furta sai ka kyale sai an biyo ka aiki mi ka aikata a cikin gabanka haka kuma duk wanda kaga ya aikata wani abu da gaban shi to tabbas in ka bincika furci ya gabaci wannan aiki kenan fadi kadai cewa mun yi imani wannan bai isa ba dole sai an gani a aikace shin da gaske kai imani eh aikin kai nuna wannan shine a lokacin nan za a yi magana kana da imani wa qala imamu ahli sunnati ahmad ibn hanbal radiyallahu ta'ala imamu ahli sunna wal jamaa ahmad ibn hanbal Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama shi kuma cewa yayi al imanu yazidu wa yanqus yace imani yana karuwa kuma yana raguwa fa ziyadatuhu bil amal yace karuwar shi tana nan ne da aiki yawan aiki na ibada wani qusanuhu bi tarkil amal yace kuma rage washi shine da barin wannan aiki ma'ana duk lokacin da kake aikata aiki na ibada to imanin ka zai karu duk lokacin da ka bar aikata wannan aikin to za ka ga imanin ka ya ragu jama'a mu dauki misalin watan ramadan da ya wuce fa nan kaga a watan ramadan mutane suna yawan aikata aikin alkhairi ga azumi a bakin su kaga an dage da yawan yin sadaka an dage da yawan zuwa masallaci kai hatta da sallar dare za ka gani ana zuwa qiyamul layl ana zuwa tarawih ko to dan Allah tambaya shine imanin da mutum yake ji a cikin ran shi da kusancin shi ga Allah a cikin watan ramadan dai ne da ramadan ya wuce ba dai bane ba me yasa saboda a ramadan ka aikata ayyuka wanda suke masu kyau to imanin ka ya karu ramadan da ya wuce ka fasa wannan ayyukan to imanin ka kuma sai fara ya baya kaga mutum da kanshi zai iya shuhuri zai iya gane cewa imanin shi yanzu ya hayo kuma me ya jayo wannan yawan ayyukan ibada da mutum yake da za a yi mutuwa wanda zan tarasa mutum a ungos ko kuma wanda kusa da shi ya rasu daga ya digi ya duburburce ya gigice ya shiga hayyacin shi a taimakon dai abin da sai ga mutum wani lokaci wani he an zo an zamanar da shi ma saboda rudewa da dimuwa sai ka gani ya shiga taitayin shi kai mutuwa haka take din ya bi gigice ya komo ga Allah ga dangana sai ga imanin shi ya hayo daga anya baka dan sai tuno da mutuwa ta aje ma mutum ya mutu ya koma ga Allah don a kon biyu masu taron mutuwa suka watsi kowa ya shiga sha'anin shi a gomar rayuwa sai fara mance da mutuwa sai ga kuma imanin nashi ya ƙara jaba ma'ana a kullun lokacin da bawa yake aikata aiki za ka ga imanin shi ya hayo in ya bar aiki kuma to za ka ga imanin shi ya kasa shine abinda al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake fadi a cikin wannan magana sai yake cewa wa qala al-Imam al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala al-Imam al-Hasan al-Basri Allah ya gaishe drama yake cewa laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni yace imani ba wai kayan ado bane ba ko kuma kayan yin guri tace kai muna fata a ce Allah ba mu imani sai ka kyale ko kuma a ka ringa yin wasu abubuwa dan ado ka mai da imani kayan ado wani abu ne wanda yake na imani sai ka ringa yin ado da shi dan saboda ce kai wannan ba komai shi imani ne Imam Asal Basri yace wannan imani ba haka bane ba sai ce walakin ma waqara fil kalbi wa saddaqathu al a'mal imani na gaskiya shine abin da ya darsanu a cikin zuciyar mutum sannan kuma ayyukan shi suka gaskata wannan ka ji a cikin ranka yin sallah imani ne yin azumi da ayyukan lara imani ne sai kuma a ganka kana aikata su ma'ana gabobin ka sai aikata wannan abin da ya darsanu a zuciyarka al-Imam al-Hasan al-Basri yace wannan abin shine yake ce ma imani wa qala al-Imam al-Shafi'i rahimahullah mallan Shafi'i Allah ya kashi shi kuma yake cewa الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إيماني فداني دايكي ينا قروا كما ينا بغوا يزيد بالطاعة يتي ينا قروا دايكي بيييا غا الله وينقص بالمعصية كما ينا رغوا دايكي ونديكي نسابان الله ملوكين سركي ثم تلا سنن ديفا يونا مغانا سيكرا تفدر الله ملوكين سركي ويزداد الذين آمنوا إيمانا sannan kuma sai ya karawa waɗanda suka yi imani imani akan imaninsu to kaga wannan yana nuna cewa lalle shi imani a kullun yana karuwa kuma yana raguwa wa qala al-imam al-hafiz abdullah al-humaydi rahimahullah abdullah al-humaydi Allah ya gane shi da rahama yake cewa al-imanu qawlun wa 'amalun yazidu wa yanqus imani fada ne da aiki yana karuwa yana raguwa la yanfa'u qawlun illa bi 'amal fada da zaka yi bata isa ba babu wani amfani da zata maka face ka hada da aiki shine bayanin da muka yi yanzu da zaka ce ka wannan musulmai ne mu mu'mine ne nan kasan musulmi ce kaza da kaza duka wannan ba amfani da zai ma a gani a kasa illa bi amali dole sai ka aikata wala amalun wala qawlun illa bi niyya yace babu aiki ko kuma fada face sai an riga an dar maniya a zuciya duk wani aiki da zaka yi in babu niyya aikin naka ne ba shi yasa annabi yace innamal a'malu binniyat ko wanda aiki na tare da niyya sai yace kuma wala qawlun wala amalun binniyatin illa bi sunnah babu fada ko kuma aiki da niyya face da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kaddara kai niyya a kaddara za ka yi aikin to wai ina abin da za ka yi ba za su zamanto ba sun amfane ka sai in ya dace ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yasa saboda shi annabi shine jagoran addini gaba daya kuma a gurin shi ne ake kwaikwayon wannan addini kenan in kai abin da bai dace ba abin da zo da sunnah shi wannan abin naka ba zai zamanto ba karbande sai yace wa qala al-hafiz abu umar bin abdul bar rahimahullah ibn abdul bar Allah madaukakin sarki ya ji kanshi da rahama sai wannan magana yace ajma'a ahlul fiqh wal hadith ala anna al-iman qawlun wa 'amal yace dukkan malaman fiqh da na hadisi sun hado akan magana daya wace magana yace lalle imani fada ne da aiki gaba ɗaya malaman fiqh da hadisi sun hada akan wannan magana haka take imani fadi ne da harshe kuma aiki ne da gaba sai ce wala amala illa bi niyya haka kuma sun hada akan cewa babu wani aiki face sai da niyya wal imanu innahum yazidu bit ta'a kuma yace a gurin wa'innan malamai san hadu akan cewa imani yana karuwa ne ta hanyar aikata biyayya ga Allah madaukakin sarki wayan qusu bil ma'siyah kuma yana raguwa da saba ma Allah sai ce wa ta'atu kulluha indahum imanu sai ce ayyuka wa'inda suke na kirki na sanabiyayya ga Allah gaba ɗayan su imani ne a wajen Ahlus Sunnah. Sai to kaga wannan magana da Imamu Al-Hafiz Ibn Abd al-Barr yayi ta tabbatar mana da cewa dukkan wannan bayanan da muke ta bayani akan su na imani yana raguwa yana karuwa bayani ne wanda yake malaman musulunci gaba ɗaya sun tafi akan wannan zance. Sai mallan yace wa ala hadhal i'tiqad kana jami'u sahabati al-kiram, kuma wannan kudirin da ake magana akan shi sahabbai suka kasance sun yi rayuwa, wa tabi'in haka kuma tabi'ai, wa man tabi'ahum bi ihsan haka kuma da wa'inda suka biyo bayan tabi'ai da kyautatawa, min al-muhaddithin na daga malaman hadisi, wal fuqaha da malaman fiqh, wa a'immatuddin da manyan limaman addini, gaba ɗaya wannan shine aqidarsu cewa imani yana karuwa yana raguwa, ya karu da aikin kirki ya rabu da aikin banza. Sai ce man tabi'ahum haka kuma wanda ya biyo bayan su, wa lam yukhalifuhum ahadun min as-salaf wal khalaf babu ɗaya da ya saba musu daga cikin magabata ko kuma ƴan baya akan wannan kudiri. Sai ce illa allazina malu anil haqq fi hadha al-janib, sai wanda suka karkace wa gaskiya a wannan bangare, akwai wanda sun sabka daga hanyar wannan amma kadan ne daga cikin su kuma wa'annan sun bar gaskiya. Ita kuma gaskiya a duk lokacin da mutum ya barta to za a bar shi mai a rike gaskiya, ba wai za a bi shi bane akan fatan shi. Sai mallan yace wa khulasatul qawl, yace takaitaccen magana fi musammal imani inda ahlus sunnah wal jamaa, dangane da abin da ake kira da imani a wajen ahlus sunnah wal jamaa, yace huwa ma waqara fi qalbi al abd, imani a wajen ahlus sunnah shine abin da ya darsanu a cikin zuciyar bawa, wa saddaqahu lisanuhu wa amaluhu, da halshen shi da aikin shi suka gaskata wannan abin da ya darsanu, wa badat thamaratuhu wadihatan fi jawarihi, sannan kuma sai aka gani ya bayyana akan gabobin shi wato alamomin wannan imani. Kaini kai imani akan cewa duk abin da ka rasa Allah zai maido maka irin shi ko kuma wanda ya fi shi, wannan yana daga cikin imani cewa in ka rasa wani abu Allah zai baka. Shi yasa kace in mutum wani abu ya rasa wani abu ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha, Allah ka bani ladan wannan abu da ya same ni kuma ka maye mini gurbin abin da ya fi alkhairi da abin da na rasa. To in daga cikin imaninka ka yarda da cewa ya darsana a cikin zuciyarka cewa in ka rasa wani abu Allah zai maido maka abin da ya fi shi, to ba wai kawai wani ba zaka yi da halshe ka kyale a, to za mu gani a aikinka wannan abin da ya darsana a zuciyarka aikinka ya gaskata shi, kai ne aka maka sata sai ka wadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati, kaga ka wadi go to sai magani hakuri za ka yi kai shira Allah ya maido maka abin da yafi shi, ko kuma in azunan ka kasha gwana wajen malamin sabu ka ce da Allah dan duba mana waye ya sace min wannan abu, to kaga aikin ka ya nuna cewa wace inna lillahi da kai tawar kokari ya ce kai babu gaskiya a ciki. To shine yake cewa anan imani shine abin da ya darsanu a zuciya, sannan kuma gabbai suka gaskata wannan abin da ya gaskata ya darsanu din, wannan shine imani na hakika. Amma duk kaga yanzu misalin da muka bada ya darsana a zuciyarka Allah zai maido maka, kuma sai ka tafi wajen wani kace lai koma, to me ne lai koma ka ina magana Allah zai maido maka kenan, kaga kenan imanin ka akwai mushkila a ciki babu gaskiya a cikin shi. Sai ce bimtithali awamirillah, yanda za a gane imani na mutum gashi na a gabobin shi yake ta hanyar kasantuwar shi cikin umarnin Allah, Allah in yace ai abu sai a ganshi yana aikatawa, walibti adi annawahi in Allah ya hana abu kuma a ganshi shi ma ya hana ya nisanci wannan abu, yace li anna asmal iman yaqau haqqan ala man yusaddiqu bi jami'i ma ja'a bihi rasulul amin, yace saboda haqiqanin imani yana darsunuwa ne ana cewa mutum yana da imani in ya kasance ya gaskata abin da manzon Allah ya zo da shi daga ubangiji shi madaukaki, i'tiqadan wa iqraran ta hanyar kudircewa kuma ta hanyar gaskatawa da tabbatarwa, wa amalan sannan kuma ta hanyar aiki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da abubuwa da yawa, to yanzu aka gane a gane kana da imani shine wannan abin da yazo na dai ka gaskata shi ka sa shi a ranka ka kudirce sannan kuma ka aikata, in kai wannan shine a ce eh wannan tabbas akwai alamar imani tare da shi. sai ce wa annal ibada la yatasawuna fil iman wa la yatamasaluna fi abada, yace mu bayi kuma imanin su ba sa zawa daya a cikin iman, sannan kuma imanin su baya kama da juna, imanin wani daban yake da na wani, kowa da imanin shi kuma kowa da mataki mataki nashi na imani. Sai yace liza man saddaka bi qalbihi, yace to tunda haka ne kaga wanda ya gaskata da zuciyar shi, wa aqarra bi lisani, kuma ya fadi da halshin shi, ya wadi a zuciyar shi cewa eh wannan abin mun yarda daga Allah ne, kuma har zuciyar shi bakin shi ya wadi halshin shi ya furta eh kai wannan abin ai daga Allah ne, sai ce wa lam ya'mal bi jawarihi, amma gabbobin shi bisa aikata ba, bisa aikata ba mi at-ta'at wal wajibat allati umira biha, bisa aikata ba ayyukan kirki da ayyukan wajibi da Allah ya umarce shi da su, sai ringa ce maka a kai ai wanda bai sallah ba musulmi bane ba, ya yarda a zuciyar shi halshin shi ya faɗi, kuma goma ana sallah sai ka ganshi a kowa sun dora shayi, to ina magana da faɗi jiya kaga babu ita ko, sai ce to irin wannan mutuna lam yastahiqqa ismal iman min batta, bi cancanci a kira shi mai imani ba, me yasa? Saboda ya kudarce wani abu zuciyar shi, ya faɗi da halshin shi, amma ya rasa mi daya, ya rasa bangare na uku shine bangaren aikatawa da gaba, ba a ganshi ba ya aikata abin da ya faɗi kenan, tunda ya rasa wannan malai yace irin wannan ba a kiran shi mai imani. Sai yace wa man aqarra bi lisanihi, wanda kuma ya tabbatar da halshin shi, da halshin shi ya furta, wa amila bi jawarihi, sannan kuma gabbobin shi suka aikata, wa lam yusaddiqa qalbu, amma a zuciyar shi bai yarda ba, to nan ma akwai matsala, akwai matsala. Shine wanda zai ce muku eh annabi Muhammad ma'aikin Allah ne tabbas, kuma amila bi jawari, ai gabbobin shi sun aikata, sai ka ganshi ma a sabon gaba kullu, watakila ma shi zai kiran sallah kai, watakila ma shi ne limamu, amma kuma a zuciyar shi bai yarda ba da wannan abu, kaga ya manahunci ko an samu wannan lokacin sahabbai manawukan da suka yi rayuwa da annabi haka suke tare suke zawa, an za a yi mitin na yakin kafir har da su ake yin mitin, har da shawari ma za su bada, kuma an za a yi sallah a su zo bayan annabi su yi sahu a yi sallah da su, amma a zuciyar su suwa daga suke suke ba su yarda ba, to mallan yace irin wa'annan ma dai lam yastahiqqu ismal imani, aidan shi ma wannan ba a ce mishi mai imani, kaga bayan da za a ce manawukan imani gare su, su manawukai suke kawai, to sai bangare na uku kaga wannan misalin guda biyu da ibada na harko ya wadi da halshi ya yarda da zuciya wajen aiki aka samu matsala yace ba a ce mishi mai imani, na biyu kuma ya wadi da halshi ya aikata daga bai amma zuciyar ba ta yarda ba shi ma ba a ce mishi mai imani, sai na uku shine wa man akhraja al amala, wanda ya aikata aikin, wanda ya hudda aikin daga cikin tsarin gaba ɗaya ma, yace kawai ai aiki baya daga cikin imani. Akwai so inda suka ce ai in mutum yayi imani kawai ya kare aljanna ta tabbata ba sai ya aiki ba, Allah ta malam kamar yanzu a ce yanzu kai ka ce musulmi ne kai, ka yi imani da Allah, to je kai sharholi ka kai abin da kaga dama ba dai ba ka yi imani suka ce aljanna za ka, to irin wa'annan su kuma malam yace fa huwa murji'un mubtadi'un dhalil, wanda yake da wannan bangare na aqida yace murji'un sune yake cewa al-murji'a, al-murji'a mun taba yin bayanin su a baya, su wani ne al-murji'a sune wa'inda suka ce duk abin da mutun yayi ko wani irin zunubi ne kawai aljanna zai je in dai yana da imani, to mallan yace irin wa'innan mubtadi'un an bid'a ne dhalil kuma batattu ne, babu yanda za a ce kawai yanzu ka ce ka yi imani kuma gobe akan ka kaje ka aikata zina ji ka bar ka bura can kai sata ga ta a ganka kana samun Allah kun hada kai kaje coci da kai da kristoci kuna rawa, ga tariya ka je wajen sallar yahudawa ayi da kai kuma waccan kwanan ta gaba ganka a masallaci, kuma shi kenan ka tambaye ka ne ka ce ai imani a zuciya ke mun imani da Allah kuma kawai ce aljanna za ka ce bai biyo, wannan bata ne kuma bid'a ce, to wannan bangarori guda uku kaga dukkan su ba su cancanci a kira su da imani ba, wanne ne za ka kira da imani shine wanda ya hadan guda uku, zuciyar shi ta yarda, halshen shi ya furta, sannan kuma gabbobin shi sun aikata, wannan shine wanda yake mai imani. Sai malam yace wa ahlus sunnati wal jamaa, ahlus sunna wal jamaa la yaslubuna wasfal iman min al abd, ba sa kwace suna ko kuma siffa ta imani daga bawa, ahlus sunna ba su ce ma wani a wanda ba shi da imani kawai haka nan, sai ta yi dalili. Menene dalilin? Illa idza lala la yasluguna wasf al-iman bil abd idza amila amalan ma la yukaffar fa'iluhu min al-mahdurat. In mutun ya aikata aiki na zunubi, in dai zunubin da yayi ba zunubi bane ba da zai kafirta shi da hudda shi daga cikin musulunci, to ahlu sunna ba sa cewa wanga bashi da imani. Kamar yanzu nan muna zaune, sai dai daga cikin mai tashi yayi aikata sabo, duk wani irin zunubi yayi, in dai zunubi ne aikata ko wani iri ne, ba mu da hurumin mu ce wanga babu shi babu imani, wannan ba hurumin bane. Yace ahlu sunna ba su wannan. In dai zunubin da aikata ba zunubi bane na kafirci, domin zunubi ma mataki mataki ne. Akwai wanda in mutun yayi zunubi ne karami, akwai zunubi babba, kuma akwai zunubin da zai fitar shi daga milla, wanda zai hutar da shi daga musulunci gaba daya. To in ba zunubin da zai fitar da mutun daga musulunci bane ba, duk zunubin da mutun yayi, yace ahlus sunna ba su kwace mishi siffa ta imani. Sai ce au taraka ma la yukaffiru tariku min alwajibat, ko kuma mutun ya bar wani abu na wajibi wanda barin shi bai sa mutun ya zama kafiri, to in ya aikata wannan ma ahlus sunna ba sa ce mishi ba shi da imani. Sai ce wala yukhrijunahu min al-iman, ahlus sunna ba sa fitar da mutun daga cikin imani, ba sa cewa wanda ba shi da imani illa bi fi'li naqidin min nawaqidi, sai in wannan mutumin ya aikata daya daga cikin abubuwan da suke warware imani. Menene misali? Kamar yanzu mutum ana tare da shi a aqida ta ahlus sunna, ba za a ce ba wanga ba shi da imani, koda bai yin sallah, koda bai yin sallah, domin rashin yin sallah kafirci ne, kufrun ne duna kufur. Amma in aka waye gari wannan mutumin ya zo da kanshi ya furta ya yi ikirari a zance shi ya ta cewa kai sallan nan ma ba wajibi ba ce, kaga wannan ya yi inkari sallah ko, to yanzu ya aikata kafirci al-mukhrij min al-milla, yanzu ya wuce daga sabon musulmai, saboda haka yanzu ya zama kafiri, ba za a ce yana da imani. Amma shi wannan bai yin sallah, bai dora a kan shi ba da cewa wai sallah ba wajibi ba ce, ya yarda sallah wajibi ce kuma Allah ya ce, amma kawai ne bai saboda tsananin sako, to irin wannan ba kwace mishi siffa ta imani. Amma wancan da yace shi bai ma yarda da sallah ba kwata kwata, shi wannan shi ne za a kwace masa siffa ta imani, saboda ba cikin musulmai yake ba. Haka wanda bai yin azumi, shi azumi ne bai yi, in ka tambaye shi mai sa ce wallahi ni wahala nake sha saboda tsabagen shigantaka, amma ya yarda da cewa azumin Allah ya sa ai, shi ma wannan ba kwace mishi gaba da siffa ta imani a aqida ta ahlus sunna. Amma wanda yace kai shi ma yarda da azumi ba gaba daya, to kaga shi daban yake da wancan wanda yi ne bai, wannan da yace bai yarda ba shi kwata kwata bai ma yarda ba, an dora mishi azumin ne, to wanga kafiri ne, kafirci mai fitarwa daga milla, ba musulmi bane ba shi, babu yadda za a yi ma kwata kwata a kwata mutuwar shi da imani, ballanta na ma a ce an kwace mishi siffa. Kenan wannan shine abin da malam yake bayani a wannan gaba. Sai yace wa murtakibul kafirati min ahli al-qibla, duk wanda yake aikata manya manyan laifi daga cikin ahlul qibla. Ahlul qibla sune ahliyoyin da suke kallon al-qibla, musulmai ake nufi. Duk wanda yake aikata babban zunubi daga cikin musulmai, la yakhruj min al-iman, yace ba a fidda shi daga imani. Kamar wayanne ne manya manyan zunubai? A ban misali manya manyan zunubai, kamar shan giya, kamar zina, wannan duka manya manyan zunubai. Dan mutum yana zina, yana shan giya, ba za ka ce ba kawai kai wannan mun hudda ka daga da'irar imani, mun hudda ka, a ba a fidda shi. Me yasa? Saboda lam yastahil dhanbu, bai ce ba zinar da yake halakci, bai ce ba satar da yake halakci, bai ce ba shan giyar da yake halakci ne. Yanzu in mutum yana shan giya, ya yarda giya haramun ce kuma ya je yana sha, kaga zunubi ne yake aikata. Mutum ne ya je zina, ya yarda zina haramun ce amma ya je aikata, laifi ne ya yi. To irin waɗannan ba a hudda su daga da'irar imani. Amma idza istahalla dhanban, in ya ce kai ni na yi zina, kai zina halakci, a na sha giya, shan giya halaka ne, to wannan yanzu fa ba musulmi yake ba. Me yasa? Saboda ya halasta abin da Allah ya haramta, kafiri ne shi. Amma wancan da yake ya san sako ne, wataƙila shaidan ne ya mishi huduwa sai ya biya, to shi wannan mai aikata laifi ne, amma ba wai kwace mishi sunan imani yake ba.
sayace fa huwa fi dunya mu'min naqisul iman, wanda yake aikata zunubi bai halasta zunubin ba, to musulmi ne mu'mini amma mai ragaggen imani, imani shi ne yaro sai aikata wannan saba, amma ba a cewa ba shi da imani ba kwata. Sayace mu'minun bi imani, wannan mutumin mu'mini ne da imanin shi, tunda akwai sauran imani a cikin zuciyar shi, mu'mini ne da imanin shi, wa fasiqun bi kabirati, kuma fasiki ne da aikin da aikata, yayi zina eh, to mu'mini ne da imanin shi, kuma fasiki ne da zinar da aikata. Kamar yadda yanzu ana tare mutane da yawa sai ka ce a kaiwa na yi fasiki ne, fasiki ne me yasa, saboda yayi aikin fasikanci, amma kuma mu'mini ne saboda yana da imani a cikin zuciyar shi, kinan saboda wannan ba za a ce ba an fitar shi daga cikin milla ta imani. Sai ya ce wa fil akhirati tahaddama shi'atillah, to in mutun ya mutu kuma ha eje lahira me ne sakamakon shi, kuna tare da shi wataran yayi sallah wataran yayi eje shagiya sai ya mutu akan haka bai tuba ba, har ya mutu ya hasa shan giya ba, wataran yayi sallah wataran yayi shagiya, ko kuma ma sallar gaba ɗaya yana yi amma kuma ya ci gaba da shan giya shi, akwai sallawa amma kuma mayan ɗan giya ne, in ya mutu bai tuba ba daga shan giya, an ta yi lahira ya ne za a yi shi, mene ne sakamakon shi, kaga shi bai ce wa shan giya halaka ne ko bai halasta ta ba, ballantana a ce mai kafiri kawai shi ne sai ya san shan giya sama Allah ne, amma yana yi kuma yana yin ayyuka na ibada, to sai ya mutu mene ne hukuncin shi, malam yace tahtal mashi'a, yana kalkashin mashi'an Allah, Allah ne zai yi mishi sakamakon da ya ga dama, in sha'a ghafara lahu bi rahmatihi, in Allah ya ga dama sai ya gafarta mishi saboda Allah yana da rahama da tausayi, wa in sha'a azabahu bi adlihi wa hikmatihi, kuma Allah ya ga dama sai ya mishi azaba, in Allah ya mishi azaba kuma wannan adalcin Allah ne ko hikima Allah ce, kenan ba iya cewa ga sakamakon shi, sai a ce ah wannan alamarin shi na ga Allah, Allah ne zai yi mishi sakamako ko ya gafarta mishi ko kuma ya mishi azaba. Sai ce li anna al-imana indahum yaqbalu at-tajzi'ata wat-tab'i min haythu al-amali wa al-qiyam bil-wajibati, yace saboda imani a wajen ahlus sunna yana karban kashe-kashe, sannan kuma yana karban wasu bangarori daga ciki ta bangaren abin da ya shafi aiki da kuma tsayuwa akan wajibobin shi. Me yake nufi da wannan magana? Abin da yake nufi da wannan magana shine, in muku manta ba a darussan da muka yi a baya, mun faɗi cewa imani kashi-kashi ne, yanki-yanki ne. Hadisin Annabi ya tabbatar da haka. Hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-imanu bid'un wa 70 shu'ba. A'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imadatu al-adha 'ani at-tariq. Annabi yace imani ya kasu kashi 70 da wani abu. Mafi girma daga ciki faɗan la ilaha illa Allah. Mafi karamci daga ciki doki wani abu da zai cutar daga hanyar musulmai in suna tafiya. To kun ga imani kashi-kashi, to ahlus sunna sun yarda da wannan. Yanzu wanda in yana tahiya sai ya ga kaya ko dutse akan hanya, in ya doke shi ya jewa shige, yana da imani ko bashi da? Yana da imani, saboda Annabi ya ambaci wannan abun da imani, wani bangare ne daga cikin imani. To amma ai ba ɗaya ba suke da wanda ya je ƙolo ruwa ya furta la ilaha illallah, saboda wancan shi ne ƙarshen. Sannan kuma mun yi haƙuri ma yana daga cikin imani, Annabi ya faɗi kumiya ma tana daga cikin imani, kun ga wannan duka ɓangarori ne na imani. To yanzu aka samu mutum mai tsananin kumiya, kaga yana da wani ɓangare na imani ko? To ana amsar wannan ɓangaren sai a ce a wannan yana da wani ɓangare na imani, ba za a watsar mashi da wannan abu, wani bangare ne gare shi daga imani. Sannan kuma wattaba'id, at-tab'id shine ka amshi wani sashi na imani ka ringa aikatawa, ko da baka cika gabaki ɗaya ko innan ajiza na imani gaba ɗaya ba ka aikata su, to ba a cewa tunda nan bangaren imani ne, in kana da wani bangare ba amsa sai ka cika gaba ɗaya. Babu wanda ke cika imani gaba ɗaya kamil a cikin musulmai sai wa'inda Allah ya so ya zaba daga cikin bayin shi, wanda kuma kaɗan ne daga cikinsu. Yawanci za a gani mutum duk imanin shi in ta koma wani ɓangare sai gani yana da rauni, to shi yasa ake amsar wannan daga cikin abubuwan da suka shaye aiki da imani.
sai ce wa bi qalilihi yukhrij Allah ta'ala min an-nar man dakhala
ai shi imani dama da dan kadan in shi ne Allah yake fitar da ɗan wuta wanda suka shiga wuta kuma kuma ce mun yi bayani lokacin da muke zancan shafa'a cewa Allah subhanahu wa ta'ala zai fitar da waɗanda suka shiga wuta dan aka bincika aka samu akwai a cikin zuciyar shi dare da kwayar zarra ta imani to tambayar da zamu yi anan shine me yasa suna da wani abu na imani amma ka sa su wuta kun ga akwai imani a cikin zuciyar su amma kuma ɗan wuta ne an sa su wuta ne sakamakon ayyukan da suka yi na zunubi kaga duk da sun yi zunubi duk da Allah ya sa su wuta a lahira amma imanin su yana tare da su daga ƙarshe bayan Allah ya musu azaba daidai abin da suka mishi na sako za a waiwaye su a ce to tunda suna da wani abu na imani a hudu su daga wuta kenan kun ga imanin nasu karan kadan ne karami ne kwarai da gaske shine dalilin da yasa suka yi wuta amma wanda suke da imanin da yafi nasu kaga su wutan ma ba za a sa su ba aljanna za su je kai sai kenan wanda kina yake nuna maka cewa imani ko mun karamta shi ana kiran shi da sunan imani ba a kore ma mutum shi sai ce wannan abin da Allah zai yi fitar da waɗanda suke da imani daga cikin wuta zai yi shi ne bi fadlihi da fadlar shi wa rahmatihi da kuma tausayin shi wa mannihi da kyautar shi wa karamihi da karamcin shi qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sira da amsa Allah tabbata gare shi yace la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqalu habatin min khardal min iman annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba zai shiga wuta ba wanda ya kasance a cikin zuciyar shi akwai kwatankwacin kwayar zarra na imani kwayar zarra shine wanda abin da ido bai iya gani ido bai iya ganin kwayar zarra to in dai akwai wannan kin abin da ido bai iya gani saboda karamcin shi ko da shine gare ka na imani annabi ya ce ba za ka dawo ba wuta ba ko da ka shiga maka azaba za a fiddo ka saboda wannan imani to kaga kenan tunda wannan hadisin na annabi ya ce mutum yana da dan karamin imani sai a hudo shi daga wuta ko da ya shiga to yaya lamarin yake kuma kai yanzu in kaga mutum yana sako ka ce ba shi da imani ka kore ne imanin gaba daya duk da cewa tare da shi kuke sallah wata rana kaga akwai kuskure a wannan shi sa ahlus sunna suka ce ba a kore ma mutum imani gaba daya duk abin da yake aikata na saban Allah in dai ba kafirci ya aikata ba amma in ya aikata kafirci yanzu ba a hirin shi musulmi ne ballan dana danganta mashi imani amma in dai sako ne yake bai kafirce ba ba za ka ce ba shi da imani sai dai ka ce a mai imani ne amma kuma mai aikata sako wannan shine insafi sai malam yace min hadhal mantaqa ash-shar'i a kalkashin wannan wato matashiya ta shari'a fa hum la yukaffiruna ahadan min ahli al-qibla bi kulli zam ahli sunna ba sa kafirta ɗaya daga cikin musulmai saboda dalilin wani zunubi kawai wani mutum yana aika zunubi ya ce kafiri ne wannan kalmar ta kafiri kafirtawa wani kafiri ne wani ya kafirta a cikin darussukan mu da zasu biyo baya ina ga wannan darasin watakila na gaba malam zai shiga da sabon bayani zai yi zo da bayanin mas'alar takfir ya ne ne ma mas'alar kafirtawa take ya ake kafirta mutum menene in mutum ya ce mishi kafiri menene in ya ba a ce mishi kafiri bayani zai zo nan gaba insha Allah anan malam yace ahlus sunna ba sa kafirta mutum daga cikin musulmai kawai dan yana aikata sabo in mutum yana aikata sabo ba a ce mishi kafiri illa bi dhanbin yazulu bihi aslul iman sai dai in ya aikata wani zunubi wanda wannan zunubin shi kuma yana shahi imani gaba daya akwai zunubin da yake shahi imani wanda in mutum ya aikata shi kuma to wannan ana iya ce mishi kafiri saboda ya kafirta Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika liman yasha Allah baya gafartawa baya yahewa ga wanda ya shirka da shi amma Allah yana iya yahe sabanin wannan ga wanda ya ga dama yanzu mutum ya mutu yana shirka an tabbatar da mushriki ne shirka yake da Allah hakkin Allah yana doka ya ba wani to kaga wannan ko shakka babu kafiri ne saboda Allah ya tabbatar da cewa wannan laifin bai yahe shi to amma banda wannan ma babu wani laifi da Allah bai yahe kowane irin laifi ne in bawa ya aikata shi Allah zai iya yafe mishi ya gafarta mishi amma banda shirka to sai mutum ya mutu a mushriki muna iya ce mishi kafiri saboda ya mutu a mushriki laifin da Allah bai yahe amma sai mutum bai yin sallah kullun yana shan giya kullun cikin zaman Allah yake amma yana daga cikin al'umma musulmi da harka shi ake rayuwa in ya mutu zamu ce a wannan kafiri ne ba zamu ce ba me yasa saboda watakila Allah zai iya yaye mishi musani ba saboda ayyukan shi babu aiki da ne kafirci to wannan shine intilaf ko kuma wannan shine asali na imani da ahlus sunna wal jamaa kenan ba kowa bane yake kafirtawa dalilin zinubi in mutum yake zinubi ba a kafirta shi wannan shine aqidat ahlus sunna sai malai yace wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace atani jibril alaihi salam annabi yace malaika jibril ya zo gare ni fa basharani sai yayi mana albashar annahu man mata min ummatika la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna malaika jibril yace ma annabi ya muhammad duk wanda ya mutu daga cikin al'ummarka ya mutu baya shirka da Allah to dakhala aljanna zai shiga aljanna kaga annan ma me aka kawo akwai dogaciya in ya mutu aka ce a eh in ya mutu bi shirka da Allah kenan shirka da Allah shine laifin da in mutun ya mutu babu yara a ciki qultu annabi yayi mamakin wannan magana sai ya ce ma malaika jibril wa in zana wa in saraka yace malaika jibril yanzu a cikin al'umma ta in mutun ya mutu bai shirka da Allah dan aljanna ne yace kware ko yace koda yayi sata koda yayi zina sai yace kware ko koda yayi sata yayi zina annabi sai kara jinjinawa koda yayi zina koda yayi sata yace eh koda yayi zina koda yayi sata yayi zina a duniya yayi sata a duniya amma da ya mutu bai shirka zai je aljanna haka malaika jibril ya zo ma annabi albashir to kenan kaga karkashin wannan hadisi me zamu fahimta duk zinubin da mutun ya aikata in dai bai shirka da Allah ba zai yi baka ce a kai su ana huta kai mishi hukunci amma in mutun ya mutu yana shirkawa kana da nasi guda da yake mutu Allah ba zai yaye mishi kaga shi nan zai yi huta sai ce wa qala sahabiyul jalil abu hurairah radiyallahu anhu babban sahabi na hadisi abu hurairah Allah madaukakin sarki ya kara rida a gare shi yake cewa al-iman nazikun imani tsarkakakke ne faman zana farqahu al-iman wanda yayi zina to imani yana raguwa da shi ma'ana lokacin da zaka yi zinarka a cikin zuciyarka akwai imani amma lokacin da zaka aikata imanin zai huta daga cikin zuciyarka can in kaje kai zinarka ka gama fa illa ma nafsahu wa raja in ka zo kuma ka tuhumi kanka kai abinda ne ban kyauta ba kai ya ni ne ma ka yana ban duk ka shiga damuwa sai ce raja abu iman sai imanin sai ya dawo mana ka aikata zunubi lokacin da zaka aikata shi imani zai tahiye shi amma in ka dawo ka tuba imanin da ma ba nisa yayi ba shi ma zai dawo mana aikin da mutum yake na zina da zata aiki ne wanda yake sa imani ya rabu da shi amma ba rabuwa ta har abada ba rabuwa ta in ya tuba ya gane yayi laifi to imani zai dawo gare shi mutum ne wanda suka yi aikata zina a rayuwarsa ba su je ba su bi da karshe suka tuba ma Allah kuma suka dawo mutane kirki suna da yawa shi yasa wannan aikin na zunubi bai sawa a kafirta mutum a huda shirka cikin layi musulmi wa qala sahabi al-jalil abu darda radiyallahu anhu babban sahabi abu darda Allah ya ji madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi yake cewa mal imanu illa ka kamisu ahadiku imani ba komai bane mafaci kamar rigar dayan kamar tufafin dayan ya khalaquhu marratan wa yalbasuhu ukhra wataran yahuda wataran yasa rigar da muke sawa ai kullun ba ita bace yau in kasa wannan gobe kasa wace to yace haka imani yake zaka iya zama da imani yanzu in an jima in zaka aikata wani aikin ka na sako sai ka huda imani yanzu wanda suke dira gidan mutane suna sata ai baka yin sata a lokacin da kake da imani saboda mai imani bai sata akwai wani hadisi da ake rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi cewa la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min annabi ce mai sata da mai zina ba sa yin wannan aikin nasu a lokacin da suke da imani sai imanin ya huta to su yi aikin su wanda ya duro ya sata kaje ka sai abinka bai san ba wala da ka sha ka sai abinka sai zo ya sace lokacin da zai aikin bashi da imani saboda mai imani yana tausayi kuma ya san hakkin mutane amma lokacin da imanin ya rabu da shi sai ya sata wataƙila bayan ya je ya kashe ya yi amfani da abin wannan ko kuma kon biyu sai ya tuba kuma sai ya gani ya yi nadama abin da ya aikata ma'ana dai imani kamar riga ɗayan ku ne ya sashi yanzu wataran kuma ya cire shi haka Abu Darda ya ce sai ya ce wallahi ma amina abdul ala imanihi illa sulibu Abu Darda ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah babu daya da zai samu yaqini da aminci ya gamsa a ran shi cewa imanin shi ya ishe shi illa sulibu face sai an jaye mishi wannan imanin an waye gari ya rasa shi duk lokacin da kake ganin kai cikakken mai imani ne wai kai imanin ka cikakke ne a kai mu masu imani ne ban mu kaza to insha Allah za a waye gari wannan imanin naka babu shi sai ce fa wajada faqadahu sai ya samu an waye gari babu shi babu imanin ya nemi imanin ya rasa saboda yana yin fariya da tutiya da imanin shi nan baya kadan yanzu mun fadi Abdullah ibn Mas'ud cewa yake Allahumma zidna al-iman Allah ka kara mana imani me yasa zaka ce Allah ya kara maka imani saboda imani ba a hannunka ba yake baka sani ba a maimakon ya karo sai ka gani ya rabu amma kana roƙon Allah ya karo ka nuna ma Allah cewa kai baka yarda da kanka ba bangaren imani saboda imani ba a hannunka yake ba to shine nan Abu Darda ke nuna cewa yarda da imani tana sa mutum a waye gari ya rasa shi saboda haka kullun imanin ka ka ringa zargin cewa ka a waye gari ko ta ranya tsiri ka neme shi ka rasa saboda haka sai ka ji tsoron Allah ka ringa roƙon Allah ya kara maka imani kamar yanda magabata suka kasance suna aikatawa sai yace wa qasabata an habrul umma ya tabbata daga habrul umma shine Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare su su biyu da shi da mahaifin shi yace annahu kana yad'u ilmanahu gulaman gulaman fa yaqul lahu Abdullah ibn Abbas lokacin da ya manyanta sai ya ringa kirawo ɗiyan shi ɗaya bayan ɗaya ɗiyan shi maza in ya kirawo wannan in ya shigo akai magana da shi in yau da ya kirawo ɗaya me yake ce musu Allah uzawiju kai ce kai wannan anya bazan armar da kai ba yi maka aure ma min abdin yazni illa naza Allahu minhu nurul iman yace wallahi babu wani bawa da zai yi zina face Allah ya kwace mishi hasken imani sai yace saboda wannan tsoron Allah ya kwace ma ɗiyan shi hasken imani sai ya kira wasu ibayen da yace ya amma arme in ka ce ihe ce to zo sai a maka arma saboda kal aje a ki maka arman ka je ka wada cikin aiki na zina in ka wada aikin zina kuma Allah zai kwace maka hasken imani ka rasa imani yau da gobe kaga inda magabata suke yi kaga abinda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi to haka ya dace kowane uwa kowane su irin uwaye su rinka yi ma yayansu lokacin da kuka lura dan ku ya kai manzalin arme kuma kuna so imanin shi tabbata da shi to ku kirawo shi wani amma arme in yace ido kuma shi me yasa saboda ku kuma sha kun kare shi daga wada daga cikin zina wannan shi da bin Abdullah ibn Abbas amma uwayen mu a yanzu me ne abin da yake wakana da su wasu daga cikin uwayen dan nasu ne zai zo ma zai arme sai su ce a ba yayin zawa kaga wannan sun bashi babba kowai je yi je sa ma Allah ya hada zina to in ya hada zina an kwace mishi hasken imani akwai matsala ke Allah madaukakin sarki ya kare sai ce wa sa'ala ikrima rahimahullahu kayfa yunzau al-iman ikrima ya tambayi ibn abbas ya tambaye shi yaya ne yake cirewa mutum imani qala sai ya ce hakaza wa shabbaka baina asabi'i thumma akhraja tambaye shi yaya ne yake cire mu imani daga cikin zukatan mutum sai haka kuma sai hudi yanda kaga an yawo go imanin ne to yanda kaga kuma ya haka yawo sai ce fa in taba ada ilayhi hakaza sai ce in kuma mutun ya tuba daga zunubin da ya aikata yanda imanin ya wasi haka ko to kuma zai dawo sai kare ya haka haka imani ya riga ya wasi kuma haka ya dawo me zai dawo da shi tuba da mutun zai ga Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa yayi laifi kuma ya koma ga Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa ahli sunnati wal jamaa yarawna jawaz al-istisna'i fil iman ahli sunna wal jamaa suna ganin ya halasta a dora togaciya a bangaren abin da ya shahi imani istihbaban mustahabbi ne la ijaban ba wajibi ba menene ake nufi da al-istisna togaciya a bangaren imani shine al-qawla ana mu'minu insha Allah mutum yace ni mu'mini ne insha Allah baka zo cikin mana ne kace a ai mu nan da kake ganin mu mu'minai ne ba yin wannan suka ce an ya halasta mutum ya ce ni mu'mini ne insha Allah insha Allah wannan ba ta shakku bace ba saboda akwai insha Allah ta shakku ko kana shakku ne baka da kan ka ce to insha Allah ne a ba ita ba wannan insha Allah ce ta istithna'i malamai suka ce ya halasta ba wajibi bane amma ba dole bane ba sai ka fadi ta amma an kawo ya halasta suka ce wal istithna'u indahum aula min adami suka ce amma kuma magabatan sun ki ganin cewa mutum zai wadi imanin kuma yace ni mu'mini ne insha Allah ya hi kace ni mu'mini ne ka kyale me yasa li'annahum la yajzimuna li anfusihim al-iman saboda magabata ba su tabbatar makan su imani su ce mu nan da kike ganin mu imani gare mu kana yi da kana da dama in Allah ya hore maka duk ya kace ni hannan mai kudi ne baya ga ana ganin sa kasa to amma yanzu in ka zo kace ni hannan mai imani ne to in ba kai wasa Allah zai iya jarraba ka imanin ya wasa saboda kai ai rayuwarka ba ta zo karshe ba ta kwana to shi yasa su magabata ba su tabbatar makan su da imani kai sai me yasa wadhalika li shiddati khawfihim min Allah saboda tsananin tsoron Allah tsoron Allah ne yasa ba su tabbatar makan su wannan imani wa ithbatihim lil qadr wa nafihim li tazkiyat an nafs kuma sun tabbatar da cewa kaddara wani abu ne na gaskiya in ka tabbatar ma da kanka imani yanzu kuma a kaddara ka za ka kafirta ma yanzu ka ce mai imani ne kuma a kwambi ka kafirce haka baka sani baka san ma mai kaddara Allah ta rubuta saboda tsoron wannan ne ba su tabbatar ma da kansu imani sannan kuma wa nafhihim bi tazkiyatin nafs magabata sun ki jinin mutun ya tsarkake zuciyar shi yanzu duk wanda ya to yace shi mai imani ne kaga ya tsarkake kansa ke su kuma magabata ba sa so su tsarkake kansu saboda nasoshi da yawa sun nuna cewa mutun kada ya tsarkake sai ce la shakkan fi ma yajibu alaihimul iman bi ba sa dora wa kansu imani ba wai dan suna shakka akan abin da ya wajaba su imani da shi yanzu wanda ya yarda da Allah ai kaga imani da Allah to kenan yanzu in yace ni mu'mini ne na imani da Allah insha Allah ba shakka bane bana cewa wa yana shakka imani shi a menene walakin khawfan Allah yakunu qad qamu bi haqiqatil iman ba sa cewa mu mu'mini ne su kyale sai dan yin tsoron in suka ce su mu'mine ne ka aje su kasa sabke haƙƙin wannan imanin haƙiƙanin sabkewa yanzu tsakanin Allah nan in mutun ya toce shi mu'mini ne in ka bibi rayuwar shi shin abubuwan da Allah ya dora wa mu'mine suna yanayin su 100% zaka samu akwai rage ko to wannan tsoron ne yasa ba sa cewa su mu'mine ne sai sun kara da insha Allah ba dan suna shakku ba dangane da imanin da suka sai su eh mallan yace waraja'a an ya tubi wajibatihi wa kamalatihi kuma suna masu fadayi da fatan su kawo wajibin abinda Allah ya dora musu na imani da kuma cika makon abinda zai cika musu imani zai zama to cikakken imani sai ce li annal iman al mutlaq yashmalu fi'lu jami'i ta'at saboda in aka ce imani cikakke shine imanin da ya hada dukkan abinda Allah ya ce ayi wa tarki jami'il manhiyat kuma da barin dukkan abin da Allah ya ce a bari yanzu jama'a mun san da cewa addinin musulunci amrun wa nahyu umarni ne da kuma hani dukkan abin da Allah ya ce ayi muna yi duka ba rangi ba kai ba za ka ce ba yi duk abin da Allah ya ce ka yi gaba da mun hannu mun aikatawa za ka gani mun ya kiyaye wani to an ni sai ka kama shi inda Allah ya ce ka ai kuma yayi saboda rauni na dan adam to wannan abin ne yasa ba za su ce ba suna da imani saboda in ka ce imani gare ka to shi imani na hakikani sai ya kiyaye duk abin da Allah ya ce ai an yi duk abin da ya ce ka ai kai to in ka ce kana da imani sai abin ka ka kiyaye wancan to su saboda sun san ba su kiyaye ba kuma suna jin tsoron ba lalle ba su sarki wannan haƙi shi yasa suke cewa mu masu imani ne insha Allah kaga wanda bai nuna cewa shakka suke dangane da imani su sai dai ni tsoron Allah ne yasa suka faɗi wannan kalma sai yace wa yamnahu al istisna'a il idza kana ala wajhi shakki wal iman fi fil iman bare dai kai cewa ma suke yi kan mutun yace insha Allah ni mu'mini ne amma in ya san insha Allah ta shi ta shakka ce a tambaye ka ne mallan abu da mu'mini ne kai suka ce to to insha Allah suka ce wannan abin ba kyau me yasa saboda wannan eh to insha Allah ta ka ba irin wancan bace ba zuwa wannan insha Allah ta shakku ce eh to ta ce ba ta ce ba irin wannan suka ce ba kyau ba yi shi me yasa yace li anna shakkal abdi fi imani kufr in ba wa yana shakku akan imani shi wannan abin kafirci ka ringa shakku to a tambaye ka yanzu kai wani mumi ne kace eh to wallahi dai ba tabbas to in kai wannan ka zama kafir saboda kai shakku dangane da imani sai ti bal yaqsuduna min zalika nafi shakki fi imanihim bi jiha wa adam al jazm bi kalamihim min jihati ukhra abinda ake so shine mutum in zai yi magana akan imanin shi kada ya kore shakka a cikin imanin nashi ta bangaren da in yace shi mumini ne insha Allah kaga ya tabbatar da cewa cika haƙiƙa ne imani shi ba zai iya ba sai ya ce in Allah ya yarda sannan kuma ta wani bangare ya tabbatar da cewa imanin nashi babu shakku a ciki to irin wannan imanin da kuma irin wannan furucin shine ake so bawaye shakkun da ba na shakku dangane da imani ba amma dai mashi'a wadda take ta istisna'i da cewa bawa ba zai iya sauke abin da Allah ya dora mashi kaga daidai yake da a baka shugabancin kasa a ce to ya newa da ka iya sai ka ce insha Allah in ka ce insha Allah kenan me kake ni kana shakka ne akan cewa ka iya ba ka iya ba a wai insha Allah wannan zaka tana nuna cewa eh zakka iya tare da taimakon Allah abokina rajuma ka zo gidan nan eh na zo insha Allah a kana nuna mishi cewa shakka ne akan cewa to ta ce ba kana da niyyar zakka zo ko to amma in Allah ya ka saboda baka san abin da zai biyo baya to didi take da cewa ni mumini ne insha Allah amma kaga wannan ba dai take bada kai gobe ana bukata a bada sadaka ta jika goma goma sai ka ce jika goma goma kuma sai ya ce sai ka ce to insha Allah da Allah in mutu wannan insha Allah mu tsire ce kaga wannan ta shakka ce tunda gurgu reaction shi yanda ya zaburta nuna cewa wallahi akwai matsala kaga wannan insha Allah da arab lahiya ce to kaga ba dai bace wanda waccan ta farko to kenan waccan ta farko ita ce malamai suke cewa a wadi amma ba ta biyun ba sai ce wa yakrahuna su'ala an al-iman bi hadhihi siga dan a rahe magana sai ce to kuma ahlus sunna sun kishinin ma a tambaye mutum a ce mishi kai mumini ne irin wannan tambaye suka ce makruhi babu kyau ka tambaye mutum ka ce mishi a wani kai mumini ne saboda zaka ji wa shi cikin halin haulai to yace amsa zai baka yace maka ya ni mumini ne insha Allah kuma an kasa shi shakku yace eh to ta ce kuma hallo kai wa shi wata daga musuluncin gaba daya shi zai ka ce makruhi ne ai wannan tambaye sai ce wa yarawna bid'atun suna ganin wannan tambaye bid'a ce wal adillati ala qawlihim fi jawaz al-istithna' kaseeratan jiddatan fil kitabi wa sunnah wa asar salaf wa aqwal al-a'immati wal ulama yace maganganu da kuma hujjoji da dalilai da suke nuna cewa ya halasta mutum in zai ce shi mai imani ne yace ni ne imani ne insha Allah yace suna da hujjoji da yawa wanda suka zo a cikin alqur'ani da sunna da kuma rayuwar magabatan kwarai da kuma maganganun malamai wanda suka gabace mu kenan saboda karamcin lokaci anan zan mu tsaya sati mai zuwa insha Allah zamu kawo kadan daga cikin wayannan hujjojin da suka rika wanda suka ce su ne suke nuna cewa ya halasta mutum yace shi mumini ne insha Allah sannan kuma dan bayani ne dan kadan ayoyi ne kadan da wasu hadisi da kuma wasu maganganu na malamai sai kuma mu shiga asali na uku daga cikin littafin shine mawqifin ahlus sunnah wal jamaa dangane da mas'ala ta kafir ta mutum shin ya halasta kawai ka kalli mutum ka ce mishi kafiri wai kahin ma ka ce ma mutum kafiri wasu ka'idodi ne ya kamata yin an cika su to ma ce mutum kafiri wannan bayanin zai biyo baya insha Allah a cikin darasin mai zawa na gaba abinda muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada kuskuren da muke Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh